This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da fatan masu azumi na yi cikin koshin lafiya. Yau Alhamis 28 ga watan Maris ɗin shekarar 2024, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Mahmud, sakamakon zaben shugaban ƙasar Senegal da aka tattara a zagaye na farko ya tabbatar da nasarar ɗan adawa Basiru Diomaye Faye da rata mai yawa. An samu hauhawar aikata laifukan nuna ƙiyayya da cin zarafin baki 'yan asalin yankin ƙasashen Asiya na tsakiya biyo bayan harin ta'addancin da ya sanadiyar mutuwar sama da mutum 130 a makon da ya gabata. Isra'ila dai ta yi amai ta lashe jiya Laraba bayan da ta amince da aike wakilanta a masana dabarun yaki zuwa Washington don tattauna shirin ƙaddamar da kaiwa mayakan Hamas hare-hare a birnin Rafa na kudancin Gaza.
Kanin labaran duniyar kenan.
The federal government has also approved scholarship to all children of the deceased up to university level.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kenan yayin da yake sanar da bada tallafin karatu ga 'ya'yan sojojin nan 17 da aka kashe a jihar Delta. Muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda kuka ji a hukumance, kotun Senegal ta bayyana ɗan takarar 'yan adawa Basiru Diomaye Faye mai shekaru 44 wanda ya fito daga gidan yari makonni biyu da suka gabata a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar. To, ko me masana ke cewa kan wannan nasara ta Faye?
Ya ce shin za a cika alkawuran da aka yi? Yanzu dai ban sani ba.
Idan aka biyo mu za a ji ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda ke nazari akan matsalar tsaro da garkuwa da mutane a Najeriya. To, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Basiru Diomaye Faye, mai sukar gwamnati ne, ya lashe zaben shugaban ƙasa a Senegal bayan da ya yi fintinkau da kaso 54.28% na yawan ƙuri'un da aka kada a zagaye na farko daga sakamakon da turawan zaɓe suka bayyana jiya Laraba. Ya ba da rata sosai ga ɗan takara da gwamnati mai ci take marawa baya, Firayim Minista Amadou Ba, wanda ya samu kaso 35.79 na yawan ƙuri'un da aka kada. Nasarar da Faye ya samu kwanaki 10 kacal bayan da aka sako shi daga gidan kaso gabanin zaben sai ta samu tantancewar hukumar shari'a mafi girma a Senegal, wadda ake sa ran zamanta cikin 'yan kwanaki. Kafofin yada labaran Rasha da masu sharhi kan al'amuran kasar sun ruwaito cewa ana samun hauhawar aikata laifukan nuna ƙiyayya da cin zarafin baki 'yan asalin yankin ƙasashen Asiya na tsakiya biyo bayan harin ta'addancin da aka kai wani wurin shakatawa a Moscow cikin makon da ya gabata, wanda ya kai ga damƙe mutane 7 'yan Tajikistan. Wata ƙungiyar da ke alaka da ƙungiyar IS mai tushe a Afghanistan ta ɗau alhakin kai harin da ya kashe akalla mutum 139, sannan wasu akalla mutane 200 sun jikkata. Ƙungiyar da ake kiranta da ISIS Shiyar Khorasan ko kuma ISK tana da rassa a wurare da suka hada da Asiya ta tsakiya. An banka ma wata kasuwa ta 'yan Tajikistan wuta a Belogovskin da ke yankin Amur. Hakan nan kuma, wasu da ba a tabbatar ko su wane ne ba sun yi wa masu mutane bakin haure 'yan Tajikistan su uku duka a Kalugu, a cewar Edward Lemon, shugaban kungiyar Oxus da ke bibiyar lamuran ayyukan 'yan kasashen Asiya ta tsakiya a Washington. A wani lamari da ke nuna cewa Isra'ila dai ta yi amai ta lashe jiya Laraba, Isra'ila ta amince ta aike da wakilanta masana dabarun yaki zuwa Washington don tattauna shirinta na ƙaddamar da kaiwa mayakan Hamas hare-hare ta ƙasa a birnin Rafa na kudancin Gaza. A ranar Litinin, Isra'ila ta soke kai ziyarar don nuna rashin jin daɗinta da ƙin hawa kujerar na'ida Amurka ta yi a wurin babban zaman Majalisar Ɗinkin Duniya. A batun tsagaita buɗe wuta a rikicin Isra'ila da Hamas, Amurka babbar kawar Isra'ila a wannan yakin da aka kwashe watanni shida ana gwabzawa ta nuke yayin da majalisar ta kada ƙuri'a bayan amincewarta da wata yarjejeniya makamanciyar wannan kafin nan. Prime Minister Benjamin Netanyahu yayi sukar wannan matakin wata alamar da ke bayyana sabanin da ke dada girma tsakaninta da Washington a game da yadda kasar Yahudawan take ci gaba da yakin. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, nan gaba kadan Aisha za ta dawo da karshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu leka Najeriya. Inda gwamnatin tarayya ta yi wa iyalan sojojin nan 17 da aka kashe a jihar Delta alkawarin daukan nauyin karatun ƴaƴan da sojojin suka mutu suka bari har zuwa matakin jami'a. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ne ya bayyana hakan a ranar Laraba yayin jana'izar sojojin waɗanda wasu ƴan bindiga suka halaka a yankin Okuama da ke jihar Delta a makon da ya gabata. Kamar da za ku ji wani rahoto da Hadiza Kyari ta hada mana.
Yayin jawabin da ya yi a wajen jana'izar wacce aka yi a makabartar sojoji da ke Abuja, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci hukumomin sojin kasar da su tabbatar an biya iyalan sojojin dukkan haƙoƙinsu cikin kwanaki 90 masu zuwa baya ga tallafin karatu da gwamnatin za ta ɗauka na 'ya'yansu.
The federal government has also approved scholarship to all children of the deceased.
Gwamnatin Najeriya ta amince da ɗaukan nauyin karatun ɗaukacin ƴaƴan da mamatan suka bari har zuwa matakin jami'a, har da waɗanda ake ɗauke da cikinsu.
Rundunar sojin Najeriya ta ce sojojin waɗanda suka haɗa da manyan ofisoshi hudu da sojoji 13 sun bar jimillar mata 10 da marayu 21. Shugaba Tinubu ya kuma ce gwamnatin tarayya za ta sama wa iyalansu gidaje a faɗin ƙasar.
It is now our duty.
Yanzu haƙƙi yara ta yi a wuyanmu na ganin mun kula da iyalan waɗannan gwarazan ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya.
Taron jana'izar dai ya samu halartar wasu daga cikin gwamnonin Najeriya. A ranar Alhamis da ta gabata ne wasu ƴan bindiga suka kai wa sojojin na Najeriya harin kwanton bauna yayin da suka je shiga tsakani a wani rikicin ƙabilanci a yankin Okuama da ya ƙi cinyewa.
A gaida Hadiza Kyari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha da ƙarshen labaran duniyar.
Sai da aka tabbatar da lafiyar jirgin dakon kayan da ya mutu sannan ya daki wani sashen wata gada a Baltimore a tashar abin da wani masu tsaron teku a Amurka suka shaida jiya Laraba kenan. Yayin da masunta suka gano gawarwakin mutum biyu daga cikin ma'aikata shida da suka fada cikin ruwan a sa'ad da gadar ta rufta. Ana kyautata zaton cewa sauran mutanen sun mutu sannan jami'ai sun shaida cewa an yi iya neman da za a yi. Jiya Laraba masu bincike sun fara tattara abubuwan kafa shida daga cikin jirgin ruwan da ya hankaɗe wani sashen gadar Francis Scott a ranar Talata. An gano gawarwakin ma'aikata biyu da safe cikin wata jar mota samfurin pickup wacce ta nitse cikin ruwa da akalla nisan taku 25 kwatankwacin mita 7.6 kusa da tsakiyar gadar, kamar yadda Kanar Roland L. Butler Jr., shugaban hukumar 'yan sandan jihar Maryland, ya sanarwa manema labarai wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya. Ya ayyana mutanen da Alejandro Hernandez Fuentes, mai shekaru 35, wanda ya kasance ɗan ƙasar Mexico mazaunin Baltimore, da kuma Dolian Roniel Castillo Cabrera, mai shekaru 26, ɗan ƙasar Guatemala mazaunin Dundalk a Maryland. Mutanen da lamarin ya ritsa da su sun kasance cikin ma'aikatan da suke gyaran hanya a kan gadar, kuma su asalin 'yan ƙasashen Mexico, Guatemala, Honduras da El Salvador ne, a cewar Butler. A ƙarshe, tsohon sanatan Amurka kuma wanda jam'iyyar Democrats ta amince ya tsaya takarar mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashinta, Joe Lieberman, ya riga mu gidan gaskiya yana mai shekaru 82 a duniya bayan da ya sha fama da rauni sakamakon wata faduwa da ya yi, kamar yadda danginsa suka shaida jiya Laraba. Mai ɗakin shi Hadasa da sauran dangin shi suna tare da shi a sa da rai yayi halinsa, abinda aka sanar cikin sanarwar kenan. Senator Lieberman ya kasance mai kaunar Allah, iyalin shi da kuma Amurka. Ya jajirce iya tsawon rayuwar shi wajen taimakawa al'umma. Lieberman shine wanda jam'iyyar Democrat ta amince a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa a zaben da dan jam'iyyar Republican George W. Bush ya ci.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka leka Senegal, kotun kundin tsarin mulki a kasar ta bayyana Basiru Diomaye Faye a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar Lahadi, inda ya samu kashi 54 cikin 100 na kuri'un da aka hada, yayin da dan takarar da shugaba Macky Sall ya mara baya, wato tsohon Prime Minister Amadou Ba wanda ya zo na biyu, ya samu kashi 35. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da karin bayani a wannan rahoto da ya hada mana.
Amadou Diouf, shugaban kotun daukaka kara ta Dakar, ya karanta sakamakon zaben a wani taron manema labarai, inda ya ce kan Basiru Diomaye Faye kuwa zan iya fayyace cewa ya samu kashi 54.28 cikin 100 na ƙuri'un. A Senegal, dole sai dan takara ya samu akalla kashi 50 cikin 100 na ƙuri'u kafin ya ci zaɓe ba tare da an je zagaye na biyu ba. Na biyu a takarar, Amadou Ba kashi 35.79 cikin 100 na ƙuri'un kadai ya samu. Ba ya samu goyon bayan shugaba mai barin gado Macky Sall. Shugaban na kotun ɗaukaka ƙara ta Dakar, Amadou Diouf, ya ce kowane mai kada ƙuri'a ya samu damar bayyana manufarsa ta ƙuri'arsa, don haka muna masu jinjina ma majistarori saboda wannan aikin da kuma wannan sadaukar da kan, wanda ke nuna mana cewa sun tabbatar da yakinin samun sahihan sakamako da kuma sahihin zaɓe na dalla-dalla. Tafa Indiaye, wani mai ɗan ƙaramin kantin sayar da takalma a Dakar, ya ce shi Faye ya zaɓa saboda yana ganin zai samar da wani yanayin da matasa za su samu ayyukan yi su bayar da gudunmawarsu ga ƙasarsu. Ya ce mun ga yadda 'yan omu maza da mata ke gudu zuwa Turai kuma ba ma son hakan, shi yasa muke son canji saboda gwamnatin da ta gabata bata taimaka mana ba, in ji shi. Matasa 'yan Senegal da dama ne suka gudu daga ƙasar suka kama hanyoyi masu cike da haɗari zuwa Turai da ma Amurka a baya-bayan nan ta wajen bin kudancin yankin tsakiyar nahiyar Amurka. Ali Tandiyan, wani masanin zamantakewar ɗan adam, ya ce da dama daga cikin waɗanda ke gudu ɗin neman abin zaman gari na kyautata rayuwa suke. Ya ce shin za a cika alƙawuran da aka yi? Yanzu dai ban sani ba, abinda na sani kawai shine yau a Senegal kuma wannan ne halin da ake ciki a wurare da dama na Afirka, aƙalla yammacin Afirka. Matasa na da yawa kuma suna buƙatar abubuwa da dama daga shugabanni. Ana yaba ma Senegal a matsayin ƙasa mai bayar da kyakkyawan misali na tsarin demokaradiyya a yammacin Afirka, abinda aka shiga ta baba a kai a watan jiya bayan da Sall ya yi yunkurin jinkirta gudanar da zaɓe wanda aka shirya yi ranar 25 ga watan Fabrairu. Sai dai kotun kundin tsarin mulki ta yi watsi da yunkurin nasa, aka kuma shirya gudanar da zaɓe a ranar 24 ga watan Maris. Ko da yake kotun bata saki sakamako ba sai Laraba nan, Amadou Ba ya kira Faye ya amsa cewa ya sha kaye tun ranar Litini, bayan da alamomi tun daga rumfunan zaɓe na faɗin ƙasar suka nuna ɓaro-ɓaro cewa Faye fa zai yi nasara. Wa'adin Sall zai kawo ƙarshe ranar 2 ga watan Afrilu.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. In zagogo nan na cewa ƙarfe 1 dare ne da minti 14. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don ka hoyi ba.
Yanzu haka a gidanki da kike nan idan kike ba daidai ba yake da kike kaiwa tana iya kiran hukuma ba dan komai ba saboda akwai alaka da shi dan kasa da kuma gwamnati tanda yi ne dan kare kima da rayuwar wasu to amma nan za a ga ana laihin ma da su za a hada baki kamar yanda hukuman suke
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Batun matsalar tsaro da ake fuskanta a Najeriya wani abu ne da ya zama sananne a kasashen duniya sai dai garkuwa da jama'a musamman mata da 'yan makaranta da ke ƙara ta'azzara ya tada hankalin al'umma a ciki da wajen kasar yau ma shirin domin iyali yana tare da Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun sojan ƙasa na Najeriya da Madam Tasin Digata wata wadda aka yi garkuwa da ita har sau uku a Najeriya Madam Tasi ta fara bayani kan dillalan zaune da ke hada baki da masu garkuwa da jama'a lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau.
Akwai waɗanda kuma kidnap na biyu suke cewa to ai ko a hukumar ma ba a rasawa. Sai a ce an ji mijina ya zauna a gida to shi ne ya je kira hukuma to hukumar ma ai da sanin su da sanin inda suke don me muke bata lokacinmu na zuwa neman su. Abubuwa kamar haka abun ya haɗu ne da waɗanda suke dajin da waɗanda suke gida waɗanda ake tunani suna da hankali su ma ba hankalin ba ne. Wani ma sai abin da aka faɗa ina dajin nan wata kanuwata ta zo mai kama da ni aka ce ya ta ce. A nan dajin suka tambaye ni cewa dome na musu karya wai ɗayana ba sa gida. Ai ga shi nan ma an ga watan a gida. Don haka ne akwai masu irin wannan kuma informant suna nan da yawa da wani yana dariya da kai amma yana gaya ma waɗansu a cin waya za a ɗauke ka. Yanda muka na gano kenan kuma. Amma na yadda da malam kuma a maganan shi yana cewa ba maganan talauci ba kwanan nan muna wani taro muke cewa ya kamata mu fita a Najeriya muna gaya ma juna gaskiya. Idan mutum ya taka doka ya taka doka ba karaman doka ba babba. Da dukkan mun taru muna faɗa ma juna da ya taimaka amma kamar yadda nace da fari ko da waɗanda suke daji suna daji akwai waɗansu a cikin gari da suna gaya musu duk abin da ke faruwa da abin yanda za a yi har ma su faɗa an kira police sun ji police sun zo gida to duka informant suna ciki
to ranka daɗe babu shakka su waɗannan da suke garkuwa da mutane kowa ya sani cewa suna amfani ne da wannan na'ura ta sadarwa zamani ya kai ga duk inda aka kira duk lokacin da aka kira za a iya sanin ina ne aka kira wanda lokaci ne aka kira kai jami'in tsaro ne menene yasa su suke iya yin amfani da wannan wayar salula su kira su bada inda za a kai musu kuɗi na a ta cinikin ran mutum amma kuma hukuma ba ta iya bin wannan hanya har a san inda suke a ɗauki mataki menene yasa ba a iya ɗaukan wannan matakin
to a hakikanin gaskiya wato an baro shiri ne tun rani ba don komai ba misali kamar yanda nace da zuciyar sun tsaga ne sun ga jini idan har mutane suka yi aikin asha aka kama su aka hukunta su ko kuma in suka san cewa lalle lalle azimu akwai abin da zai biyo baya kuma wanda zai biyo bayan ba abu ne da zai masu dadi ba za su so ba to bugu da kari shine wato akwai wani abu a turance kamar da zan ce policy somersault shekarun baya da suka wuce akwai tsohon minista na sadarwa da tattalin arziki na zamani ya gabatar da wata kasida inda nake ba da shawara kuma yayi magana ga wasu matakai da aka dauka na rijistar masu amfani da waya to hakikanin gaskiya a lokacin da aka taso da abin da kaimi yayi tasiri so domin kahin she kauye kai ga mutuwa ya kira shi haye fatawa ga alama wannan matakai kin gaya musu ciwo ya dakila wasu abubuwa da suke to amma abin takeici sai ya kasance ba a ci gaba da haka ba so amfani da hanyar sadarwa ta zamani da kayan aiki na zamani inda an ci gaba da amfani da su da abin zai tasiri misali in kika yi la'akari da yau idan ka je banki daidai ko in dai kuɗi sun kai miliyan ɗaya sai ka sa yatsa kai menene idan ba ma banki ba, in je za ka karbi lasi sai ka an dauke ka hoto kai hata waye kanta, to sai ya kasance duk waɗannan abubuwan ina suke. Kin ga kamar kasashen da kuke nan Amurka, ba wai ba alaihi ba, amma idan aka yi laihi ba za a dade ba, za ka ga an kama mutum ba dan komai ba. Farko ma ga suka bincike shi, duk wani mai laifi yana barin shaida sai dai in ba bincika ba. Shi yasa su ba bokaye suke da su ba, kawai tsabagen bincike ne. Misali, daidai da su ma kila za ta faɗi ko yawu ko sahu kai hata zuwa kai. Akwai sanda ma'azancin sauro ya ciji mutum aka gwada aka yi amfani da wannan DNA. To kin ga waɗannan ba ma da su. To ba ma wannan ba, ainihin su kansu jigajigan ayyuka wato institution ba a inganta su ba yanda za su yi aiki. Misali, in kika yi la'akari da bangaren shari'a, kamar wani Evans yau shekara nawa da kama shi, mutum da ya halaka Allah kaɗai ya san yawan su, da ya kuma sata Allah kaɗai ya san yawan su, amma ina kusan shekara bakwai har yanzu ba a yanke mashi hukunci ba. To kin ga waɗannan abubuwa su suka taru suka yi tasiri da cewar haka. To amma idan ba a yi amfani da waɗannan kimiyya ta zamani ba, gaskiya akwai matsala. Yanzu haka galibi akwai yanda ko da ma ba jami'an tsaro ba, idan har mutum ya buɗe waya, in kana Google wata sa za ka gani akwai wani kwanaki ana ganin yana tsakanin kilomita 10-15. So me zai hana a yi ƙawanci? So sai ya kasance ba ma jami'an tsaro. Sannan baya ga wannan, shi kan shi ɗan Najeriya ba a horatar da shi ba ta fuskar tsaro. Wato misali, ba wai sai kayan aikin sarki ba, a yanzu haka a gidanki da kike nan, idan kika yi ba daidai ba, aikin da kika yiwa tana iya kiran hukuma ba don komai ba, saboda akwai alaka da shi ɗan ƙasa da kuma gwamnati. Tandayi ne don kare kima da rayuwar wasu. To amma nan za a ga ana laihin ma da su, za a haɗa baki kamar yadda informant suke. Bugu da ƙari, su kansu wasu galiban mutanen waɗanda suke aikin ba su samu ƙaimi, daga ainihin su waɗanda haƙƙinsu ne ya rataya a wuyansu su kare rayuwa da dukiyoyin al'umma da sauransu. So su suka sa aka sami waɗannan abubuwan, kuma idan har za a yi maganin wannan abu har sai an kai ga haka. To amma abu mafi a'ala shine rashin haɗin kan 'yan ƙasa, yanda za su zama tsintsiya maɗaurin kiɗe kuma su fuskanci alƙibla ɗaya. Misali, idan aka ce wannan matsala ce ta tsaro, kowa alƙibla ɗaya, babu wai wannan jam'iyyar suke gwamnati, wannan a'a 'yan adawa ne, a'a wannan ɗan arewa ne, ko wannan ɗan kudu. Misali, kin ga kamar sanda aka saci 'yan yaran makarantar Chibok. A lokacin gwamnatin tarayya bata ma yadda, ko shugaban ƙasa a lokacin bai yadda cewar an yi wannan aikin ba. Gani yake kawai siyasa ce. Amma kin ga aƙalla gaskiya ta hito. Amma a lokacin da Allah ya sa 'yan ƙasa ba alƙiblar su ɗaya, kuma akwai shugabancin ya nuna hakan nan, da kin ga ai ba a yi haka ba. To galibi wata sa ana sa siyasa ta fuskar tsaro. To kuma idan ba a yi mu hankali ba, waɗannan abubuwan za su kai mu fiye da yanda mawuyacin halin da muke ciki, saboda ana cikin ba ƙaramin akuba ake ciki ba, saboda ba ka iya zuwa gona, yara ba su iya zuwa makaranta, ba ka iya yin ibada.
To bari mu koma kan batun rawar da al'umma za ta iya takawa. Madam Tasi, ana cikin al'umma kuma zahiri akwai rahotanni da muka gani da hirarraki da aka yi da mutane, da aka gano ma cewa waɗansu su da kansu suke makircin a sace su al'umma su biya kuɗi, ko dangi su biya kuɗi su kashe mu raba da waɗanda suka yi garkuwa da su. Wace rawa al'umma za ta iya takawa wajen shawo kan wannan matsala?
Sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin rawar da al'umma za ta iya takawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Birgidiya Janar Sani Usman Kuka Sheka da Madam Tasin Digata, sai kuma Dadi Balewa daidai da sautin shirin. Masu iya magana suka ce, ka sayi gaskiya, kada ka sayar da ita, kuma in ka ji zubamiya, cinikin tuwo ya ƙare, kai ma kana da gudunmuwa da za ka iya badawa ga shawo kan wannan lamari. Da alheri.
Ai, mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba yi.
To madalla, albarkacin watan Ramadana, ga nasiha daga malamai.
To sunana Tijjani Bala Ƙalarawi.
Wallahi ba abin da ya kamata illa musulmi ya yi kishin zuci ya tausaya wa dan uwansa masu supermarket musulmai da masu kayayyakin masarufi musulmai su daure su dubi Allah ribar da suka samu ta shekara guda su gode wa Allah su buda wa ƴan uwa waɗanda za su yi azumi abinda ake sayarwa naira 10 in sun sai da shi 5 ba asara suka yi ba kun faduwa suka yi ba Allah ya ba su riba a baya su tausaya ma waɗannan bayin Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa wanda ƙarfin ikon sa yake ko ina zai ji kanku a tausaya wa bayin Allah a dubi halin da al'umma suke ciki a tausaya kuma a ji tsoron Allah sannan su shugabanni duk da shugabannin nan ba sun shiga majalisa bane ta wakilai ko ta dattawa don kare addinin musulunci ina magana da musulmin su ji tsoron Allah su kyautata ma waɗanda suka zabe su ɗan siyasa idan abin da don yana samun kuɗi da yawa fiye da kuɗin talaka to ya cire wani abu ya faranta ma waɗanda suka zabe shi gwamnati kuma ta yi maka kwalta ta baka ruwan sha ta siya maka magani a asibiti in ta sai maka abinci kana jin yunwa ai ba laifi tai ba ta sai maka abinci ta baka ruwa ta sai maka lemo in ma da hali ta yi maka sutura ba ta yi laifi ba kuɗi na gwamnati ai kai ne gwamnatin ni da aka ba ni ne gwamnatin kai ma'aikaci na ne gwamna ma'aikaci ne mutane su ne gwamnatin saboda haka in an dauki wannan kuɗi an yi falhamdu yayi kyau kuma Allah zai saka kada ka ba da zakka naira 30 naira 40 naira 100 200 a'a dunkule ka samu wani mai yawa zai wa yarsa aure mai yawa zai gyara katangar gidansa mai yawa zai je ya jari a kasuwa da makamantan wannan irin su ake so amma ka fara da gida
to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice
Basiru Diomaye Faye mai sukar gwamnati ne ya lashe zaben shugaban kasa a Senegal bayan da ya fintinkau da kaso 54.28 na yawan ƙuri'un da aka kada a zagaye na farko daga sakamakon da turawan zaɓe suka bayyana jiya Laraba ya ba da rata sosai ga ɗan takarar da gwamnati mai ci take marawa baya Firaminista Amadu Ba wanda ya samu kaso 35.79 na yawan ƙuri'un da aka kada Kafofin yada labaran Rasha da masu sharhi kan al'amuran kasar sun ruwaito cewa ana samun hauhawar aikata laifukan nuna kiyayya da cin zarafin baki 'yan asalin yankin kasashen Asiya na tsakiya. Biyo bayan harin ta'addancin da aka kai wani wurin shakatawa a Moscow cikin makon da ya gabata, wanda ya kai ga damƙe mutane 7 'yan Tajikistan. A wani lamari da ke nuna cewa Isra'ila dai ta yi amai ta lashe jiya Laraba. Isra'ila ta amince ta aiki da wakilanta masana dabarun yaki zuwa Washington don tattauna shirinta na kaddamar da kaiwa mayakan Hamas hare-hare ta ƙasa a birnin Rafa na kudancin Gaza. Ranar Litinin Isra'ila ta soke kai ziyarar da nuna don runa rashin jin daɗinta da ƙin hawa kujerar naƙida Amurka ta yi a wurin babban zaman Majalisar Ɗinkin Duniya a batun tsagaita buɗe wuta a rikicin Isra'ila da Hamas. Sai da aka tabbatar da lafiyar jirgin dakon kayan da ya mutu sannan ya daki wani sashen wata gada a Baltimore a tashar abin da masu tsaron teku a Amurka suka shaida jiya Laraba kenan yayin da gwanayen ninkaya suka gano gawarwakin mutum biyu daga cikin ma'aikata shidan da suka fada cikin ruwan a sa'ar da gadar ta rufta ana kyautata zaton cewa sauran mutanen sun mutu sannan jami'ai sun shaida cewa an yi iya neman da za a yi Jiya Laraba masu bincike sun fara tattara abubuwan kafa shaida daga cikin jirgin ruwan da ya hankaɗe wani sashen gadar Francis Scott a ranar Talata.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. 7 kenan agogon Ghana za ku ji maimaicin wannan shirin idan Allah ya kai mu kada a manta. Muna nan kodayaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kazalika za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na Facebook, Twitter, Instagram har da ma YouTube. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatarwa da Dadi Balawe da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu Jumbe Hamza ni Mahmud Lalo ne ke cewa auna lafiya.